الذين آمنوا لا أربعين دنوني da uku ko ni na ta kuɗa di da aro in da uku a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامس النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي ومن هي يماتا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل سبحانه وتعالى ما يكون يشيني أدم وأن مسلاتي ميتالين البركة ربما مسلاتي جوما أنا نتكين قرين قصد جهر جغاوة أولا ساتيات الأربا وأن يوم بقي قوتا بيوشيني وتنسفر hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 wanda kuma ya dace da 22 ga watan 7 miladiya 2026 wannan zamana mu shine zamana 77 a cikin tafsirin mu na mako muna cikin suratul nisa. Wannan aya ta 43 an soma ta lana ita yau lokaci ya mana halin sa. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu, ya ku masu imani, la taqrabu as-salata wa antum sukara, kada ku kusaci sallah alhali kuna hali na maye, kuna masu maye, hatta ta'lamu ma taquluna, har sai kun san me kuke fada, wala junuban, sannan kada ku kuskura ku kusaci sallah ko wurin da ake sallah kuna masu janaba, illa abiri sabilin, sai dai kasancewa ku masu tsallaka hanya, hatta tasilu har sai kun yi wanka kusan wannan gabar kaman nan ne muka tsaya wanda mun yi bayani Allah ya kirayi musulmi ko ku mutane da sifar imani kuma ya ba su doka na fada mana cewa fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu duk lokacin da aka fada ko dai labari yazo ko umarni yazo abinda zai sa mutun ya yadda wannan labari in labari ne gaskata shi shine sifantuwa da sifa ta imani kun sani akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala zai ba da labari hankalin dan adam zai ga shi bai iya hasashen wannan abin ya fahimce shi ba yanzu ko kalli da Allah ke cewa ma amru sa'ati lamarin alkiyama bai kasance ba illa kalamihil basari face sai kaman kyaftawar gido aw huwa aqrab kuma yafi wannan kusaci don Allah yanzu idan hankulan mu ne kawai wani hankali ne zai ji ya fahimci wannan ya zauna daidai ina fata kuna fahimta ta kun ga menene zai sa a gaskata wannan shi ne imani dan yanzu ni na tabbatar ko da mutum biyu za su yi husuma mutum biyu kadai a ce sun samu sabani wani ya danne haƙƙin wani a ce za a zo a kawo su gaban alƙali kuma a ce alƙali zai yi musu shari'a a cikin minti biyar kuna fa ganin abin zai yi mutum biyu ne suka yi rigima akan abu ɗaya ma kawai tunda aƙalla kun ga alƙali sai ya sa wancan ya karanto a ji bayanin wancan sannan a ji bayanin wancan sannan kuma a biyo abin tiryan-tiryan a gane wane ne mai gaskiya to amma Allah sai ya ce alƙiyama ga baki ɗayanta lamarinsa a yi hisabi abin nan a fitar da haƙƙin wane a fitar da haƙƙin wane a ba mai gaskiya gaskiyarsa marar gaskiya a ba shi rashin gaskiya kamar kyautawar yanayi kun ga yanzu mutum zai ga cewa kai yanzu wannan ya za a yi ballantana a ce gari ɗaya ƙasa ɗaya duniya ji aka manufa to shi yasa kullum ina maimaita mana sifar imani ita ce ɗan adam duk wanda bai samu cikakken imani ba to bai samu cikakken rayuwa ba shi yasa kun ga tun a farkon albaqara da Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin sai ce alladhina yu'minuna bil ghaib masu jin tsoron Allah suna wanda suke imani da gaibi ko dai sun yi imani da abin da ba su taɓa ji ba ba su taɓa gani ba ba su taɓa samun labarin sa ba amma wahayi ya zo ya tabbatar da wannan ko kuma suka yi imani a gefe inda babu wanda yake ganin su to abin da ke so in ce duk wani umarnin Allah ko hanin sa ko labarin sa abin da yake sawa a kalbi wannan abin 100% shine imani shi yasa kullum musulmi ana so ya dinga jaddada imaninsa duk abin da zai sabunta imaninka to yi kokari ga taka ba wannan abin hadin kai to kun ga da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu la ce mana hatta annan za ta iya zama ko dai ta'liliya ko kuma ga'iya in mun ce ta'liliya ce kenan li ta'lamu ma taquluna me yasa aka hana ku je halin maye domin ku san me kuke faɗa kuma na faɗi anan Allah sai ya ambaci faɗa bai ambaci aiki ba domin za ka samu cewa kusan faɗa ita ce ake rasa tantancewa kamun aiki to Allah sai ke cewa wala junuban illa abri sabilin hatta tagtasilu kamar yadda bayani ya gabata sai ka ce wa in kuntum maruba in kun kasance marasa lafiya na yi bayanin rashin lafiyan nan wasu sun wuce gona da iri wasu kuma sun kasa kai iri gona wasu kuma sun kai iri gona sun shuka shi wasu sai suka ce da Allah ya ce au kuntum maruba ko ko ba kwa da lafiya sai rashin lafiyar da mutum in ya taɓa ruwan zai iya mutuwa amma wai dan kadan kara ka samu kare rashin lafiya ko jinkirin waraka so suna da mutum dole amfani da ruwa to wannan sun wuce gona da iri wasu kuma marza suka ce komai kankantar rashin lafiya kenan ko ɗan mura mutum yake yi ko ɗan zazzabi kadan to su kuma wannan sun kasa kai iri gona to tsaka tsakiya shine abin da faɗa mana ko dai amfani da ruwa ta fuskan alwala ko wanka zai kawo jinkirin waraka ko kuma sabon rashin lafiya ko kuma ƙarin rashin lafiya wannan uku in amfani da ruwa zai sabbaba to lallai shari'a ta ba mutum dama yayi hakuri ya amfani wato ba zai yi amfani da ruwa ba kawai sai ya taimama to nan sai aka ce auja ahadun au ala safarin ko kuma kuka kasance a halin tafiya tafiya a wancan lokaci tana da wahalar da babu irin wannan wahalar a yanzu tafiya wancan lokaci akwai tsoro akwai karancin wato ainihin ruwa kamar yadda ni bana bayani saboda sai a yi tafiya ta mulamulai da yawa ba amma ga ruwa ba balantana yin amfani da shi sai ka samu sai dai wanda mutum ya guzuri aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib fa ita wannan aw sai wasu malamai suka ce ma'anar tawawu kenan aw ala safarin wa jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko kuma kuna halin tafiya sai kuma ɗayan ku ya zamo ya tsuguna yayi tsugulo saboda haka sai ya zamo ba a sami ruwa ba wasu suka ce a'a ita tafiyar kanta kamar yadda na yi bayani za ta iya haifar da rashin ruwa ko ga ruwan idan mutum ya sha zai iya jikkata ko yi asarar dukiyarsa na faɗa mana a baya daga cikin sauƙin musulunci kawo guzurin ruwa kuma ga wata dukiyarka wadda idan baka yi amfani da ruwan ga wannan dukiyar ba za ka iya hasararta misali mutumin da yake fataucin kaji ko zabe ya je ya sa ruwan zabe ko ya siyo ɗan ruwan da yake da shi kaɗan ne kuma suna jin ƙishin ruwa in ya ce zan yi alwala da wannan ruwan zabin nan ko kajin nan za su iya mutuwa to musulunci ya ba shi dama ya sha yadda su shi ya taimama ko kuma shi kankin kansa ga ƙishin ruwa ga lokacin sallah in har ya ce zai yi alwala da wannan ruwa to lallai zai iya shiga matsala to in ma shari'a ta ba shi dama ya sha wannan ruwan bal kan ma ya shanye shi lokaci daya ya raba ya dan duka makogaransa dan bai sanya gaba za ta yi ba saboda haka daga nan sai ya yi taimama shari'a ta ba shi wannan dama aw ta ahadun minkum min al-gha'id ko kuma da yanku ya zamo wato ainihin yayi tsuguno aw la mastumun nisa ko kuma ya zamo kun sadu da mata falam tajidu ma'an to wannan abubuwa da aka zano ga baki ɗayansu sai ya zamo ba ku samu ruwa ba abubuwa nawa aka zano an ambaci rashin lafiya an ambaci halin tafiya an ambaci tsuguno an ambaci saduwa da iyali to ɗaya daga cikin waɗannan hudun ya kasance falam tajidu ma'an sai ya zamo ba ku samu ruwa ba to idan kuka yi la'akari wannan abubuwan da aka gano akwai babban kari akwai ƙaramin kari me ake cewa ƙaramin kari abinda zai wajabta alwala kadai shine ƙaramin kari misali rihi yana ciki bawali yana ciki ba haya yana ciki wannan da sunansu ne sunansu ƙaramin kari ana ganewa to sai aka ce aula mastumun nisa a wannan ayar akwai dan sabanin malamai wasu sai suka yi kokarin bambance qira'an la mastumun nisa'a da la mastumun nisa suka ce la mastumun nisa'a shine wato ainihin miji ya kusaci matarsa lamastum shine kuma aka taba jiki da hannu to amma kamar yadda na faɗa mana rana ita yau mafi yawan malamai sun ce a'a kowace qira'a ta hamza da kisa'i ko ta jumhurin malamai dukkan abin da take nunawa shine me wato ainihin saduwa da iyali to a wannan gabar malamai da dama sun tafi cewa dan miji ya sa ado ya taba jikin matarsa to wannan bai warware masa alwala ba suka ce ita wannan ayar ba za a hujjar ita akan wannan ba me yasa idan suka ce aula mutumin sa taba jiki ake nufi to kenan ayar tun daga farko har ƙarshe ba maganar babban kari alhali ayar kuma ta hada babban kari da karamin kari domin a wajen ma wanda suka ce in mutum ya taba matarsa da hannu wannan yana warware alwala to ba su ce babban kari bane ba wanda ya ce babban kari ne karkare sai in mutum ya taba jikin matarsa da hannunsa alwala su ta warware saboda haka kawai zai ji saki alwala ya tafi ya sallah to shi yasa za ku gani mazhabin malikiya muka dauki hanafiya ni na san da daman ku wanda suka je aikin haji da umara ko aikin haji ko umara sun ga irin mutanen Indonesia ko mutanen Malaysia kun san galibi mutanen Indonesia Malaysia Afghanistan Pakistan da sauran kan din nan to galibi mazhabar Hanafiya suke bi ita kuma mazhabar Abu Hanifa dan mutun ya taba jikin matarsa da hannunsa wannan kwata-kwata a rundarsa ba ta samu matsala ba shi yasa za ku ga cewa suna cikin tafiya masu kiga sun haɗo hannu da miji da mata wannan ya suko hannun kaddin hannun matarsa sun shigo harami yana jin bacci matarsa ta zo ne ya ɗora kansa a kan ƙafafuwanta yana ta sharar baccinsa da sauransu to saboda haka su ma malikawa sai suka ce taba jikin mace kaɗai ba zai warware wa mutum alwala ba sai ne sai ta hanya ɗaya biyu ko yayi nufin jin daɗi ko ya samu jin daɗi su ma waɗannan biyun aka raba su biyu yayi nufin jin daɗi ya ji daɗin alwalarsa ta warware yayi nufin jin daɗi bai ji daɗin ba alwalarsa ta warware ya taba jikin ta ya ji daɗi ba da nufi ba alwalarsa ta warware ya taba jikin ta ba da nufin jin daɗi bai ji daɗi ba alwalarsa tana nan misali matar mutum ta yi targaɗe kama mun targaɗe yanke mun farce wani abu shikenan sai cire mata sarƙi ko ya yanke mata farce ko wani abu ba wani tunani na ya ji daɗi da taba hannunta a kansa saboda alwalarsa tana nan babu wani abu to wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi akai to akan haka cewa aula mas'ulin za'a abinda ake nufi saduwar miji da mata to wannan shine mafi rinjaye dan ayat ta kunshi babban kari da ainihin karamin kari to Allah sai ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku nufi wuri wanda yake tsarkakakke to kafin mu je mukalla yanzu a cikin ayan nan abubuwa nawa aka ambata masu warware alwala kun ga dai na farko an ambaci wato ainihin tsuguno tsugunan nan ko dai ya zama bawali ko ya zama cewa ba haya fitar waɗannan abubuwan guda biyu suna warware alwala kuna fahimta? Kuna fahimta? To amma wasu malamai sun yi umumi sun ce duk abin da ya fita ta hanyoyi guda biyu to ya bata alwala ko menene ya fita amma wasu daga cikin malaman malikiya suka ce a'a sai abin da ya saba fita a al'adance amma yanzu mutum da zai zo ya tsuguna zai yi bawali kawai sai wata tsakuwa ta fito tsakuwan ai ba zan cewa tsakuwa wato dan adam yana yin fitsarin tsakuwa Allah ya kiyaye ko ku bashi da lafiya yana tsugunawa sai tsutsa ta fito suka ce to wannan bai bata masa alwala ba domin wannan bai daga cikin abin da ya zamo yana warware alwala. Kuna ganewa? Wasu malamai sai suka kara da cewa da ba haya da bawali da za su fita ba ta hanyar da suka saba fita ba, alwala ba ta warware ba. Kamar yaya? Allah ya kiyaye mutum ba shi da lafiya, ba zai iya tsugunu ba ta inda aka saba, sai aka huda ɓangaren cikinsa, sai zan ba hayarsa zai fita ta nan. Ko aka huda ɓangaren cikinsa Allah ya kiyaye, ba wani zai fita nan. To sai wasu malamai suka ce a nan, alwala tana nan. Domin wannan dattin ba su fita ta inda al'ada ta gudana a bayyana ta ba. Suka ce to amma da mutum zai tsuguna bawali sai jini ya fito. Ko ya tsuguna ba haya sai jini ya fito. To wannan ya bata musu alwala. To amma yanzu fitar jini ta wani ɓangare ba ta hanyoyi biyu ba, shi kuma ya bata alwala, bai bata alwala ba. Akwai malamin da suke ta in yayi wai alwala ta bashi. Misali yanzu Allah ya kiyaye mutum yi alwala, sai wani ƙarfe ya faɗo masa a hannu, ko wani ƙarfe ya faɗo ya faɗa masa a ƙafa, ko ya taka kwalba, jini yayi ta zuba, jini yayi ta zuba. To yanzu wannan ya bata alwala? Bai bata alwala ba. Ina fata kuna ganewa. To mutum yayi alwala sai ya taka ba haya. Danyi kafarsa tana ta wariye, to sai ya sake alwala ko? Ba zai sake alwala ba. To taka kashin ta jifa. A ƙauye idan mace ta yi alwala ta taka kashin kaji sai ta sake alwala. To kashin kaji ba ya ɓata alwala. Ko kashin ɗan adam aka taka ba zai ɓata alwala ba. Kawai dai mutum ya je ya wanke tsaftace shi kenan alwalarsa tana nan. Domin malamai ba su ambata shi a cikin abubuwan da yake warware alwala ba. To a nan kun ga an ambata wasu abubuwa ba ambata wasu ba. Misali rihi iska ta fita a mazaunar mutum. Ta yi ne ta ɓata mutum alwala. To a nan nikan ce bin ɗan ƙara ƙato ko ɗan tafi ne sallah bai dace ba. Domin mu a musulunci akwai abubuwan da suna ɓata alwala, amma wajen yin tafi ne bai ɓata alwala. Domin a cikin Alƙur'ani tun daga Baƙara har Nasi babu inda aka ce idan rihi ya fita alwala ta ɓaci, ba a baci wannan ba. Da aka ce auja a ahadin minkum min ragaizi, wannan tsuguno mutum ya je ita shi kuma rihi mutum yana kan gadansa ma zai iya fitowa, kaga ba sai ne je tsuguna ba. To yanzu kai idan ka zo ka bi ɗan tafi ne sallah shi ya yi rihi so barkatai, kawai sai zai kama ya kambara tun da shi a wajensa Qur'ani bai abuci wannan ba. Muqaddar fitan mazi, dan adam yana fitar da mazi, namiji ko mace, fitan mazi yana warware alwala. To a cikin Qur'ani daga Baqara har Nasi babu inda aka ce fitar mazi zai warware alwala. To kenan yanzu shi dan tsaye ne, ko da mazi ya fita tare da shi kawai zai je kabbara in sallah, kaga idan ka zo ka bi shi ka bi wanda ba shi da alwala. Ina fata kuna fahimta. To saboda haka dai a nan an ambaci abubuwa masu warware alwala babban kari da ƙaramin kari. Me ba ambata ba a nan ciki, ba kuma a ambaci bacci ba. Shin bacci yana warware alwala ko bai warware alwala? Magana mafi inganci shi bacci ba shi bane yake warware alwala, shi kancin kansa. Me yasa aka ce idan mutum ya bacci ya sake alwala? Saboda akwai yiwuwar yana baccin nan wani abu ya fita a cikin bai sani ba. Manzo alaihi salatu wassalam yana cewa al-aynani wika'u sahi fa idza namat al-aynanu istaqalat al-wika. Idanuwa guda biyu sune madaurin duburan mutum. Amma idan gido ya bacci wannan daurin sai ya warware. kuma bi ci abin da yake nufi da wannan yanzu mutun idan yana bacci bacci ya dauke shi to wani sai ka jere shi yana fitar tare da shi bai sani ba amma da idan sai biyu haka ba za ta kasance ba to idanuwan nan nasu da yake a farke su suka daure ainihin dumurarsa wani abu zai fita ba to in yayi bacci ko me ne iya faruwa shi sa kuma malikiya sai suka kasa bacci gida hudu suka ce bacci biyu yana warware alwala biyu bai warware alwala dogon bacci mai nauyi ya warware alwala gajeren bacci mai nauyi ya warware alwala dogon bacci sassauka mustahabbi ne a yi alwala gajeren bacci sassauka ba wani mutum da kake alwala na san kun fahimci bambanci tsakanin waɗannan me ake nufi da bacci mai nauyi shine a yi wani abu gaban mutum bai san nayi ba rediyo na kunne ko TV bacci ya dauke shi idan an kashe rediyon nan bai san an kashe ba fitila na kunne in an kashe fitilan nan bai san an kashe ba ko kuma yana bacci cikin duhu idan an kunna fitila bai san an kunna ba yana bacci aka bude rediyo ko TV bai san an bude ba yana bacci wani ya zo ya zauna kusa da shi bai san wani ya zauna ba wani na zaune kusa da shi bacci ya dauke shi mutum ya tashi bai san wani ya tashi ba to kun ga wannan dai yayi ne yayi nauyi ko ya kasance gajere ko ya kasance dogo to amma idan mutum yana bacci yanzu akwai wanda zai zauna wajen minti biyar bacci yake amma mai bacci zomo da an kashe wani haske za ka ga ya dan motsa da an bude wani sauti za ka ga ya dan motsa da an kashe wani sauti za ka ga ya dan motsa da wani ya tashi za ka ga ya dan motsa da wani ya zauna za ka ga ya dan motsa to wannan baccin bai bata alwala domin idan wani abu ya fita a mazaunarsa nan take za ka ta yi firki dan baccin bai dauke shi da kyau ba shi yasa ya zo a hadisi sahabban ma'aiki alayhi salamu akwai lokacin da za a kira sallar isha'i suna zaune a masallaci su yi ta gyangyaɗi su yi ta gyangyaɗi su yi ta gyangyaɗi su yi ta gyangyaɗi har ma Bilal ya je ya sake yi wa ma'aiki alayhi salamu magana cewa ya ma'aikin Allah mata da yara sun so ba bacci manzo alayhi salamu sai ya fito akwai lokacin da ka ta faru manzo Allah ya fito sai ya ce wa innahu la waqtuha lawla an ashqa ala ummati yace wannan lokacin da na fito shi ne ya kamata a yi isha dan dai kawai ba na so in takura ba da ummata ma'ana abin da ke so in ce ba kowane bacci ba ne ke aure a rana abin da sai ke gaida muku wannan yanzu su mata suna zuwa masallacin juma'a masallacin juma'a nan akan dandade ba a kammala hudba ba to wata da ta yi dan gyangyadi kadan sai ka ga wai ta fito ta tsalla ko sai ta je ta saki alwala to zaki wahalar da kanki ki bata makanki lokaci in dai baccin nan sa sauka ne muddin dai wata in ta tashi a kusa da ke kin san ta tashi in wata ta zauna kusa da ke abin nan kin san ta zauna idan ana cikin magana aka duf zaki firgige to wannan ya nuna baccin ki bai nauyi ba saboda ka yi kuma sai ya saki ainihin alwala ba ana ganewa to sai ne kari a cikin abin da yake warware alwala akwai cin naman ragumi ya danganta a hadisi wani sahabi ya zo ya ce ya rasulullah anatawaddahu min luhumil ibil manzo Allah sai ce na'am in mun ci naman ragumi za mu sake alwala manzo Allah ya ce eh sai ya ce anatawaddahu min luhumil ghanam to in mun ci naman awaki da tumaki ma iya sake alwala sai ce in ka ga dama me wannan yake nunawa wancan dole a sake wannan kuma ba sai an sake ba akwai ta tawilin da mu a mazhabar malikiya wanda ta karanta littafin ishmawi da cikin abubuwan da suke bata alwala za ku ga an ce wala bi akali lahmi da zurin alwala ba ta warwarewa idan an ci naman ragumi to abinda wasu suka yi hujja ba daidai ba ne akwai wanda suke cewa wai sahabbai sun ci naman ragumi da suka ci naman ragumi suka zauna sai dayan su yayi rihi kuma ba a gane wanda yayi rihin nan ba kuma an ji kara to mai shi Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ya halaka wani ko ya kunyata wani wai sai manzo Allah ya ce kowa ya tashi saki alwala domin ai mai domin a rufa kun ga yanzu a cikin mutane biyar shi da goma sai aka nuna aka ce ke wani bai ki saki alwala kaman an tsinka ta kaman an fallasa ta kai wani bai ka saki alwala kaman an kunyata shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rufa sai ya ce kowa ya saki alwala to kun ga wannan abin da aka faɗa ya saba ma hadisin da na karanta shi wannan tambaya yayi yace a natawabbu min luhumil ibn aka ce na'am ina fata kuna ganewa to wannan suna daga cikin abin da yake ainihin bata alwala wanda ainihin yazo a cikin qur'ani ko kuma ainihin hadisi Allah sai ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku nufi wuri wanda yake tsarkakakke sa'idan tayyiban malamai sun yi kokarin fayyace me ake nufi da sa'idan tayyiban wasu daga cikin malamai ko wasu yawan malamai suka ce kullu ma sa'ida ala wajhil ardi duk abin da yake kan kasa ku fahimta da kyau duk abin da yake kan kasa ko kuma kasa tattalar suka ce to sunansa sa'idan tayyiban sunansa wuri mai kyau kun ga dutse mutum ya dafa ya kai mama ya yi kasar gishiri kasar kanwa jangargari fara kasa duk wannan idan mutum ya taba ya halatta ya yi mama to ita tefa tunda kasa suka fito wasu malamai suka ce idan mutum yana karkashin bishiya wannan jijiyar tsaiwar ya zama babu inda zai dafa to in ya taba kan wannan tsaiwar ya yi mama ta yi domin shi ma abin da yake kan fuskar kasa ne amma reshe da aka yanko ya faɗo mutum ba zai dafa shi ya ke mama ba amma wanda gashi ya fito suka ce yana daga cikin abin da ya kasance a kan fuskar ƙasa ina fata an gane to idan aikin ɗan adam ya canza yanayin ƙasar ko dutsen za a iya tabbama da shi nan shi ne mahallin saɓani misali siminti menene siminti dutse aka nika to amma simintin nan ya canza daga yadda Allah ya yi shi an nika shi gari to yanzu mutum zai iya dafa bulan siminti ya yi taimama ko kuma plasta ko daban kasa da aka yi da siminti zai iya taba shi ya yi taimama ko ba zai taimama ba ko kuma irin jambulo din nan kun ga akwai jambulo irin wadannan bulan nan kun ga shi ma an koda shi to yanzu mutum zai iya taba wannan ya taimama malikawa suna cewa duk abinda sana'ar dan adam ta canza to ya tashi daga sunan kasa ya koma wani abu su suna ganin ba za a yi taimama da shi ba amma malamai da dama suna cewa in dai asalin a ƙasan ne to idan mutum ya gafa shi ya yi a taimama taimama su tayi to nan da Allah ce fata yamman musa idan tsayiban ku yi ku nufi waje wanda yake tsarkake to yanzu da za a ce iska ta taso da ƙura ƙura sosai sai mutum ya ɗaga tafukansa duk sai ƙura ta buɗe hannayensa shi kenan kawai sai ya shafi fuska sai ya shafi hannayensa imamu ku gani kun gani taimama a tambaya mutum ne zai taimama sai iska ya taso ƙura sai ya tara hannayensa ƙura sai ta cika hannayensa buɗu-buɗu to sai ya shafe fuskarsa sai ya shafi hannayensa sai ya yi sallah imamu nan ta yi bata yi ba. Me yasa dan ba shi yanda ke wajen shi da kansa ba, abin da ya zo ya same shi. Allah kuma ce wai fadda yamma mu ku je ku da kanku ku nufi wajen ma'ana da niyya. Wannan kenan. Abu na biyu, nan Allah sai ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum. A cikin suratul Ma'ida Allah sai ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum lil. Aka ce minhu, nan ba kawai minhu ba. To wannan me ake nufi da minhu? Wasu malamai suka ce kenan min ce tabi'iyya. Kenan ku shafi fuskarku da hannayenku da ɗan burbushin abin da hannunku ya taɓo. Kun gane maganar su? Suna so su ce dole sai idan akwai ƙura a wajen. Allah sa kuna fahimta. A wajen su, yanzu da za a go a ce kun ga yanzu ya halatta mutum ya taɓa bango ya yi taimama. Ma'aiki alayhi salatu wassalam wata ranya yi bawali alayhi salam yayi tahara. Yayi bawali alayhi salam amma bai kai ga wato ainihin yin alwala ba. Sai wani ya zo ya masa sallama. Manzo Allah bai amsa sallama ba. Sai ya taɓa katanga ya taimama ya shafi fuskar sa da hannayensa sannan sai ya amsa. Ina fata kuna fahimta. Sai manzo Allah ya ce ina kyamar na ambaci sunan Allah ne ba na da tsarki. Kun ga a cikin amsa sallama akwai alaikum assalam. Assalamu kuma menene sunan Allah ne? To shahid anan manzo alaihi salam katanga ya taɓa ya taimama. Ashe wannan ya nuna ya halatta mutum ya taɓa katanga ya taimama. To idan babu kurafa, can Allah ya ce wa aydikum minhu. Wasu malamai sai suka tsananta suka ce dole sai idan akwai kura. Dan da Allah ya ce minhu kenan minas sayyidi, wani ɗan abu da yake da alaƙa da inda aka taɓa. To amma da dama daga cikin malamai suka ce a babu wannan sharadin. Me yasa? Saboda akwai hadisin Ammar ibn Yasir. Lokacin da manzo alaihi salatu zai koya masa taimama, manzo Allah da ya taɓa ƙasa sai ya hure hannayensa. Idan an hure hannaye kura za ta ragu, babu wata kura. To tunda ma'aikiyar da sallam ya hure hannayensa, kun ga kenan in ma akwai kurar manzo Allah ya hure ta. Sai suka ce to wannan shi ya nuna ba sharadi bane ba sai idan akwai kura a shi wannan abu. Akan haka malamai da dama suna ganin cewa hatta tayar wannan, kun ga tayar ko babu an kona shi. Suka ce idan akwai wata abu na kaman kura ko kasa in ka taɓa za a ga wani abu, to ya halatta ka yi taimama da shi. Domin ya amsa sunan sa'idan tayyiban, wuri wanda yake ainihin mai tsarki. Allah sai ya koya mana yadda za mu yi taimamar, sai ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Ku shafi fuskokinku da hannayenku. Ku kula. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Ku shafi fuskokinku da hannayenku. To hannayen zuwa ina? Zuwa kafada? Zuwa gwiwar hannu? Zuwa wuyan hannu? Amsa shi ne, malamai masana larabci suna cewa duk inda Allah ya ambaci alyadu ba a yi ƙarin bayani ba, iyalan ake nufi. Kun gane? Me yasa Allah da ya tashi maganan ɓarayi sai ya ce wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Kawai aka ce ku yanke hannayensu. To yanzu ɓarawo in yi sata daga kafaɗa za a yanke? A'a. Daga gwiwa hannu za a yanke? A'a. Iya nan za a yanke. To idan an ce alyadu a larabce iya nan ake nufi. Idan ana nufin wuce nan to za a yi ƙarin bayani. Shi yasa Allah sai ke cewa idza qumtu ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maratiki kun ga da ana nufin a kawo gwiwar hannu a albada sai aka ce ilal maratiki dan a nuna sai an hada da gwiwar hannu to anan sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa ke da zake taimama kai da zake taimama ba sai ka shafa kasa zuwa gwiwar hannu ba kun fahimci wannan kun fahimci wannan akwai asar na Abdullahi dan Umar cewa an ga Abdullahi dan Umar yayi taimama ya shafi har zuwa nan gwiwar hannu yayi taimama ya shafi har zuwa gwiwar hannu to malamai da yawa suka ce wannan ijtihadin sa ne Allah ya bashi lada amma ba za a aiki da wannan ba me yasa suka ce ma'aiki alayhi salam shine ake karɓar komai a wannan addini akwai ɗaya daga cikin sahabbai Ammar ibn Yasir manzo alayhi salam ya aika shi wata bukata sai janaba ta same shi babu ruwa sai ya ga cewa to ai inda na ba ta sami mutum wanka yake to yanzu tunda babu ruwa ina mafita sai ya kwanta yayi birgima irin yadda zaki yake yi yana ganin wannan shi ya kwafe makwafin wanka tunda ba kusa yake da manzo alaihi salam ba na sai tambaya to da ya dawo daga sha'aninsa sai ya yi aikin Allah tafiyar nan da ka aike ni janaba ta same ni babu ruwa to ni kuma sai naga tunda inda na ba ta same mutum wanka ake da ruwa a wanke suke gaba daya to sai na kwanta sai na birgima yadda zaki yake sai manzo alaihi salam ya ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza manzo Allah sai ya ce ai ya ishe ka kai haka da hannunka manzo Allah sai ya haka ya taba kasa sai ya hure hannayensa sai ya shafi fuskarsa wannan tabawar daya da ya shafi fuska kuma sai ya abin nan ya fito da nan ya fito da nan shikenan kenan wannan ne muna mana taimama duka daya ne kuma a ita za a shafe fuska da hannaye to wanda ya tafi shimawi ko iziya za ku ga ana cewa daga cikin sunnonin alwala afdarbatu thaniya dukan kasa da biyu su ma ba su tabbarin da ba malikawa suna ganin in mutum ya taba kasa ya shafi fuskarsa to sai ya sake tabawa ta biyu sannan kuma ya shafi hannayensa to wannan na biyu bai inganta a Qur'ani duk a hadisi ba ina fata an gane bal malamai suka ce ai shi hadisin Ammar bin Yasir shine kankan me yasa aka ce kankan duk lokacin da sahabi ya kuskure manzon Allah ya koya masa aiki a aikace to wannan aiki shine raba gardama kun ga shi Ammar kuskure manzon Allah sai ya nuna masa ga yadda ake wannan aikin aikace to wannan shi ya nuna a shi wannan shine raba gardama dai kenan abu na biyu yanzu idan mutum ya tashi taimama da ya taba kasa sai ya wanke ko kuma ya shafi hannayensa sannan sai ya shafi fuska taimama ta kai ko ba ta yi ba kuna fahimta za ki yi taimama da kika taba kasa sai kika soma shishuda hannaye sannan sai kika shafi fuska taimama ki ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ta yi insha Allah akwai malaman da suka ce ba ta yi ba me yasa suka ce ba ta yi ba suka ce domin an akasa tartibin yanzu in mutum ya zan yi alwala da ya zai fara da sai ya faro wanke kafa mutum da ya wanke kafafuwansa shikenan sai ya shafi kai sai ya wanke hannayensa sannan sai ya wanke fuskarsa alwala ta yi ba ta yi ba saboda bai yi alwala irin jama'a sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ce to ita wannan aya cewa sai famsahu bi wujuhikum fuska aka fara ambato sannan kuma a shafi hannaye kun manzo alaihi salam taimaman da biyan ba a taba ganin ya shafi hannaye sannan ya shafi fuska ba sai da ya shafi fuska har ma da zai koya wa Ammar sai da ya shafi fuskar sa sannan ya shafi hannayen sa to amma akwai wanda suka sokaka suka ce in mutum ya so ma shafar hannaye sannan ya shafi fuska ya yi makaruhi amma alwala a cikin wasa ta yi me yasa suka ce domin shi wawon baya wadda ba ta jerawa in kun fahimta aka ce biyu yi kuma wa a yi biyu kuma aka wawo yanzu a larabci a ce akwai abubakar ga umar ga usman sai aka ce da hana abubakar wa umar wa usman wa ali to wannan bai nuna wanda aka fara ambato shi ya zo kafin wanda ya biyo ba ta yiwu na ƙarshen ya fara zuwa sannan mai bi masa amma da cewa kai da hana abubakar thumma umar thumma usman thumma ali to dole na farkon ya gabaci na farkon ya riga da biyu na biyun ya riga da uku na ukun ya riga da hudu suka ce to amma nan tun da wawon aka saka tabbas babu shakku a soma shafin fuska kamar yadda ainihin aka ambata sannan hannaye shi ne abin da yake to amma in mutum ya fara shafar hannu sannan ya shafi fuska ta yi mata yi akwai amma an yi karhanci abu na uku yanzu idan mutum zai yi taimama akwai shakawa da tacewa babu shakawa da tacewa to ai kura ne ba abin da za a shaka ba sai wanda za a tace in ba akwai kura ba akwai tsaitsaife kunnuwa shafar kunnuwa babu saboda kawai idan mutum ya shafi fuska kun ga maka ce fuskar nan dama farkon kunne na zuwa ƙarshen wannan kunne shine fuska idan mutum ya shafa kawai shi ke nan magana ta riga ta kare abu na hudu shin taimaman nan dole ne mutum ba zai yi ta ba sai nan take inda zai yi sallah kuna fahimta akwai malaman da suka tsananta suke cewa ita taimama na farko ba za ka sallaci farilla biyu ba da taimama daya wala ku salla fariidatani bitimamin wahidi mutum ba zai sallaci azhar da al'asr da taimama daya ba ba zai sallaci magriba da isha'i da taimama daya ba wannan haka yake a wajen malikiya to amma da yawa daga cikin malamai sun ce a'a ka'ida shine al-mubdani ya'khudhu hukm al-mubdani duk abin da ya zamo shine canjin kaza to ne dauki tan wato hukuncin abin da ya canza yanzu mutumin da ya zamo ya yi alwala ba ta warware ba ya zahar idan aka tabo sai ya saki alwala a mutumin da yi alwala ya magariba ba ta warware ba isha'i ta zo sai ya saki a bani ya zo a hadisi ma'aiki alaihi salamu akwai lokacin da ya sallo limuni ga baki ɗaya da alwala da alaihi salatu wassalam to wannan sai malamai suka ce abinda zai sa a yi taimama ko dai rashin lafiyar da ba za a iya taɓa ruwa ba ko kuma rashin ruwa idan rashin lafiya ne wanda garuwan ba za a iya taɓawa ba to in mutum ya yi taimama ya yi azhar la'asar ta zo bai yi abinda ya ɓata masa taimama ba zai iya la'asar ɗinsa da wannan taimama yana nan bai yi abin da ya bata masa taimama ba magariba ta zo zai iya taimama da wannan magariba isha'i ta zo bai abin da ya bata masa taimama ba ko alwala nan ma zai isha'i da wannan taimama guda daya amma idan rashin ruwa ne ya sa mutum ya yi taimama ya yi sallah to kun ga idan ruwa ya samu sallah ta biyu ta zo dole ta yi alwala ina fata an gane abin na biyar yanzu idan mutum ya yi taimama ya yi sallar nafila yanzu misali sai kika yi taimama kike sallar wala'a sai azhar ta zo kuma kila ba za ki iya taba ruwa ba saboda rashin lafiya, likita ya ce kada ki amfani da ruwa, kada ki alwala. To sai kike taimama sai kike sallar walaha. Kuma sai kina nan azhar sai. Za ki iya yin azhur da wannan taimama ko ba za ki ba. Na'am, za ai ko ba za ai ba. A wajen mafi yawan malamai yanzu idan na yi alwala ko kika yi alwala, kika yi sallar walaha a yi, kina nan arziki ba ta walwale ba za a harka zo. Dole sai kin sake alwala? Maki a zahar ɗinki. To su Malikawa suna cewa ba za a sallaci farilla ba da taimaman lafiya. To amma gaskiya ba su kawo dalilin da ya gamsar ba. Haka dai wa'ansan malamai da yawa suka ce a'a, in dai mutum ba shi da lafiya da ba zai iya taɓa ruwa ba, ya yi taimama ya yi nafila, kuma sai lokacin farilla ta zo shi kenan. Yadda kamar kai alwala kai sallar walaha, yanzu misali akwai wanda zai yi tashi ƙarfe ukun dare ya yi alwala, ya yi ƙiyamul layli, wani ƙarfe hudu, wani hudu da rabi. To yanzu wannan alwala idan ba ta warware ba, mutum zai tafi sallar asuba sai an sake. Ba sai an sake ba. To kuma lafiya aka yi da wannan alwalar, kuma asuba ta yi aka tafi masallaci, to yanzu da za a ce wata mata da lafiya, Allah ya kiyaye, ba za ta iya taɓa ruwa ba, sai ta tashi sai ta yi ƙiyamul layli, sai ta yi mata ƙiyamul layli. Tana nan ba ta yi mace mata azkar ɗinta, sallar asuba ta zo, sai ta yi asubar ta da wannan taimamar, tunda ba ta yi abin da ya warware mata taimama ba. Abu na shida, duk abin da yake ɓata alwala shi yake ɓata taimama da ɗan ƙari. Wani ƙari ne? Shi ne samun ruwa inda rashin ruwa ne. Shi yasa ma malamai suke sabani, yanzu mutumin da ya zamo rashin ruwa ya sa ya yi taimama, sai ya kafara harama. Kin zo kin nemi ruwa, amma ba na sha fada shi fada Allah ce fako wannan mutum, sai fa mutum ya yi fa fitukan nema, ba ka kawai ce to ai na rasa ruwa ba, sai mutum ya kai ya kawo ya rasa ruwan, to sannan zai gaskata ya samu ruwa ba. To yanzu a ce misali kina halin tafiya, mutum yana halin tafiya sai ya rasa ruwa, shikenan ya yanke kauna, ya zo ya kabbara sallah kawai sai kuma ga ruwa kusa da shi, ya zan ɗaya wannan sallar? A ci gaba ko kuwa warware ta za a yi? Ku amsa. Rashin ruwa ya sa mutum ya yi taimamar, yana kafara har ma sai wani ya ce a wani ga buta cike da ruwa. Yawwa, wannan shi ne amsa. Idan amfani da ruwan zai sa lokaci ya fice, dama lokacin ya je ƙarshe, rana ta kusa faɗuwa, zaki la'asar, kin rasa ruwa kin ce mama, kawai kin kabbara sai wani ko wata suka ce wanta ga buta, kuma ke yanzu in kika sai kin warware sallar kafin ki alza rana ta faɗi, kawai ki ci gaba. Amma idan har za a iya yin alwalar kuma lokaci yana nan ba mai suka fito, wannan sallar ba za ta kai labari ba, dole sai an yi alwala sannan ya zama ainihin sallar ta yi. Ta fa.
Ta fa ne ta ma ba da amsar ta ba. Ta fa ba ta ba ba da amsar ba wajen cewar in kai dole inda za ka yi sallah za ka yi taimama.
Yawwa, akwai abinda Malikawa suke cewa ita taimama dole nan inda kake za ka yi ta, wato inda za ka yi sallar nan za ka yi ta. Kuna ganewa, mutum ba zai je ya wuce ba ma can waje kuma ya shigo nan ya sallah ba. To nan ma mafi yin malamai sun ce a'a, yadda za ka yi alwala ma daga wani gari ka je wani gari ka yi sallah ita ba ta yi ma, in dai ka cancanta ka yi ma saboda rashin lafiya ko kuma rashin ruwa. Ba sharadi ba ne a ce nan take inda kake ba matsawa da ka yi ta sai ke sallah, wannan babu wani hadisi ne tabbatar da wannan ko wani aiki na sahabbai. bayan Allah lokaci ya mana hada ba mu zabi sai dai mu tsaya insha Allah ta'ala sai Allah ya kuma rana ya ce yau abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu nada abinda muke kuskure ya roƙon Allah ya farta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh